Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya. Jimai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai an fi yaudarar matasa wajen sa su su aikata ayyukan asha. A saboda haka ne muka nemi ra'ayin matasa akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori shine ya samar mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Muhammadu mai fastarin itace sharada. Yawa ni a matsayina na wanda yake labura ne akan harkar rayuwa ta kuma muna tare da matasa gabaki daya. Cikin wahala muke neman abinci kuma gwamnati ba ta duba wannan matsayi da muke ciki mu matasa. Shi yasa dole ai amfani da mu ta kowace hanya. Domin mu yanzu rayuwar mu ma ba ita muke tunani ba, abinda zamu ci kawai muke yi tunani.
In haka ne meye hanyar bi?
Hanyar da za a bi shine a duba a gani cewa abinda ya kamata a bamu masana'a da ilimi mai amfani wanda zamu amfani rayuwar mu, shine hasken rayuwa wanda zai nuna mana inda zamu je mu san meye rayuwar mu. Amma fi sabilillah muna cikin matsala ta karancin abinci da aikin yi na rayuwa.
Kana magana da Abdullahi Sarauta mai harawa. Abinda muke so mu ƙara gaya gwamnati shawarwari ne, yawanci matasan mu rashin aikin yi da aikin da ba sa samun ayyuka wanda za su ci gaba da kansu, sai harka ta daba sare-sare, duk wannan kalubale ne daga mu kanmu matasa da ya kamata a ce mun fahimta mun gane. To abinda ya kamata, ƴan siyasar mu ya kamata a ce su kula da matasa, ba sai lokacin da siyasa ta tashi za su ɗibi matasa ba su je suna sare-saren kansu. Yana da kyau matashi a samu mai abin yi, matashi ya san darajar kansa, matashi ya san cewar shi matashi ne majigaba wanda ƙasa ma tana takama da wannan. A taimaka wa matasa da jari wanda za su rika bunƙasa da kansu, suna rike iyayensu ma suna taimaka musu. Ya kamata wannan gwamnati ta san cewa wannan kalubale ne a kanta. Ɗan siyasan musu gyara.
Sunana Dalhatu Salihu, ana kira na da Yelo. To dai abin da nake ba ƴan uwana matasa shawara, ya kamata a dawo da rike dukkan ƴan siyasan nan. Dalilin abin da yasa da a rike su, duk wani abubuwa da ake da tashin hankali in kaga ana rigingimu ana wani waye abu ne ya zo da zai taba kujerarsu ko kuma zai taba wani mutuncinsu, shi ne lissafi. To abin matasa ya kamata gaba ɗaya a watsar da su abubuwan da ake yi ko campaign ko ma me za a yi na ƴan siyasa, ba wanda za a ga ya ɗauko ɗansa ko wani makusantinsa ya taho da shi. To wannan ƙalubalen akan me yake? An gada mana talauci, an gada mana jahilci. A matsayinmu na ƴan Najeriya bai kamata mu dinga shan wahalar da muke sha a yanzu ba.
Sunana Ahmad Abubakar Adam, amma an fikira na da shi. Gaskiya dai ana so a samu zaman lafiya, a daina harkar daba. To su gwamnati za ta gyara, saboda ita ce take ɗaukar ƴan daban a je a yi harkar daba, ba wai kowa ba. Kuma rashin aikin yi ne ma yake sa haka. Ba za a ba matasa aikin yi ba, kaga matashi ba shi da aikin yi, dole zai je. Wannan zai kira shi ya ce je ka saru wancan ko je kai wancan abu kaza zan biya ka. Su je su dauki maka mai a ba su kayan shaya shaya, su je su yi aikin su dawo. Kaga rashin aikin yi ne, in yana da aikin yi ai ba za a ce zo ka je ka saru wancan a biya ka ba. Yana da aikin sa da zai rike kansa ya rike iyayensa.
Sunana Anas Muhammad Sisa. To gaskiya wannan kalubale ne babba, musamman ma ga ma dai gwamnati. Ya kamata ta zauna ta duba ta ga menene matsalar, a duba a san cewar abubuwan nan duka dai saboda dai jama'a ake matakin daidai da dai za a bi. Ita kanta gwamnati iya da kyau a ta sa hankali a kan su, yanzu da Fulani da makiyaya abubuwan da duk yake dai daddamu su, kowa dai in nemi dai aikin daidai zai yi da kansa, i dogara dai da kansa. Gwamnati kuma ta dafa wa jama'a shine kawai shawara ta.
Sunana Yazid da sharada. To abin da zai tabbatar da zaman lafiya shine da matasa a saman musu da aikin yi da kuma yadda za su zama suna dogaro da kansu, da neman musu da saman musu wajen ilimi da saman musu wajen sana'a, shine abin da nake ganin zai iya bada muhimmanci wajen bada zaman lafiya ba tare da wani ya zo ya ja ka wajen shaye-shaye wajen aikata rashin gaskiya ba. Wannan shi ne shawarar da zan iya bayarwa.
Sunana Al'arfi Ibrahim. To gaskiya wannan
ba wai abu ne mai sauki ba, amma dai da fari dai gaskiya matasan ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba, ta yi duba ko in ce ta yi hange mai kyau a gare su. Akwai matasan da rashin aikin yi ne gaskiya makasudin abin da yake sawa suke tashin fitinu kala-kala ta kowane fanni da kowane su, amma na tabbata an a ce wannan yana aiki. To idan da ayyukan ma za ka ga babu ma lokacin da ma wani zai tsaya ma ka ga har zai tashi wata hayaniya ko fitina ko kuma rigima tsakaninsa da wani. In ka lura ya yi rigimin da ya za a ga tsakanin matasan ne da matasan. Gwamnati kawai sun zuba ido ne kawai suna kallo.
Su kuma matasan fa?
Su kuma matasa haƙuri ne. Ya kamata a yi bayan an yi haƙuri a tsaya kuma a yi wa Ubangiji addu'a dai. Sai kuma a zuba ido a ga kuma zai faru. Ko in ce me zai biyo baya.
Tar Abdullahi. To gaskiya tsakani da Allah ni abin da nake tunani abin da take jawo mana wannan rikice-rikice da wannan boko haram ko faɗan daba baya wuce siyasa. Ya kamata ƴan siyasarmu da suke siyasa a Najeriya su dawo abin su mai da shi ba addini ba ne, abu ne da ake yin sa a duniya. Kai addinin ma da kake yin sa a duniya wata ran za ka bar shi ka koma lahira. Tunda a lahira babu addini. To ya kamata a ce gaskiya a samar da kamar yadda suka ba da shara a samar da aikin yi shi zai kawo ƙarshen wannan aika. Kuma ƴan siyasa su gane cewa siyasa fa ba addini. Dan na to yanzu daga kasuwa sai wani yake sai na ga tarar da wani a mota yana zaki. Wai an ce wai siyasar banza sai ana ta faɗa da shi yanzu a nan wajejen sabon Indo. Ana faɗa da shi ya ce siyasa wani ya zagi siyasa. To kaga shi ya ɗauke ta kamar addini. Wasikilan musulunci aka zaga ba zai yi wannan abu. Ya kamata a ce mutane malamai su fito su shari a kan gidan rediyoyi da suke sa ƴan siyasa su kowa ya shiga ya faɗi abin duk yake jawo wannan faɗan daban. Wannan shiga ya faɗi wannan, wannan shiga ya faɗi wannan.
Sunana Bilal Abdulhadi Sharaɗa. Ni dai abin da zan ba da shawara akan matasa shi ne su ringa danne zuciyarsu akan abin da ba nasu ba. Malama a cikin mutane ba in wannan ya wuce a rage shi ko kuma in wannan ya yi abu. Ko yaya ne a dora masa laifi dan da zaran matashi ya fara shaye-shaye kani za kai koma wane ne ba zai ringa ganin girman sa ba yana ganin darajarsa ba zai iya zagin kowaye kuma zai iya dukan koma wane. Abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta duba ta sama wa matasa aikin yi duk da dai matasa a Najeriya suna da yawa ba ma za su lissafu ba amma dai ta duba ta yi iya bakin kokarinta akan abin da za ta iya yi. Ni dai shine shawarar da zan iya bayarwa.
Ya sunanka?
Aminu Suleiman. Yadda za a samu zaman lafiya a magance rashin aikin yi.
Sunana Abdulsalam Ahmad Muhammad. A matsayina na matashi, abinda zan iya cewa a bangaren matasa, babban aikin yi, babban abin da ya kamata a yi musu, a saman musu da aikin yi. Matashi in ba shi da aikin yi, to ba zaman lafiya. Matashi in dai gari ya waye aka ce akwai inda zai tafi, to ya riga ya san yana da abin yi kenan. Matashi idan dai yana da aikin yi, to ba zai zama yana biyewa ɗan siyasa da wasu mutane da za su tashi hankalin al'umma ba. Mutukar matashi za a ce ba shi da aikin yi, to babu irin halin da ba zai iya shiga ba, kamar shaye-shaye, sace-sace, faɗan daba, komai ma zai iya yi. Saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba aikin yi. Su yi matashi gaskiya ya kamata dole ne ko sana'a ko mai lalacewarta ya kamata ya samu wa kansu mafita. Kamar 'yar sana'a ko ya take in ya rike ta, insha Allah ba zai ta gayyara ba.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
So Allah san bai kasa ba.